Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, Dokumeniya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kira taron kwamitin zartarwa a jiya Asabar domin tattauna hanyoyin shawo kan mummunar cutar coronavirus da ta barke a kasar. Yana mai tabbatar da cewa kasar na fuskantar mummunan hali a cewar rahoton wata tashar talabijin ta kasar. A cewar rahoton dai, Xi ya shaidawa yan kwamitin cewa cutar ta coronavirus tana kara yaduwa cikin sauri, yayin da kwararru suka mai da hankali akan wasu asibitoci kalilan domin kula da waɗanda cutar ke kokarin halakawa. Wannan na zuwa ne a daidai sa'ar da gwamnatin kasar Amurka take shirin kwashe jami'an jakadancin ta da iyalansu da ma sauran 'yan kasar Amurka daga Wuhan a yau Lahadi, kamar yadda mujallar Street Journal ta bada rahoto a jiya Asabar. Rahoton ya bayyana wani da ke da masaniya akan shirin yana cewa ofishin jakadancin Amurka na nan yana tuntubar kimanin Amurkawa 1,000 da yake da masaniya a kansu. To sai dai mutumin ya ce Amurkawan da aka kwaso ne za su ɗauki nauyin biyan kuɗin jirgi da aka samar mai ɗaukar kimanin mutane 230. Tawagar masu kariyar shugaban Amurka Donald Trump sun so magabatar da nasu bayanan ƙalubalantar tsige shi a majalisar dattawa a yau Asabar. Bayan da masu gabatar da ƙarar tsigewar na majalisar wakilai suka kammala gabatarwar su ta kwanaki uku, a fafutukar ta tsige Trump mai cike da tarihi. Lauyan fadar shugaban kasa ta White House Pat Cipollone shine ya soma gabatar da kariyar Trump ta hanyar bayyana cewa 'yan majalisar wakilan na Democrats sun kasa cimma muradinsu. Zaman kariyar na jiya Asabar ya karkata ne akan nazarin muhawarorin da aka zube kasa domin warware su ɗaya bayan ɗaya mako mai zuwa. Ana zargin shugaba Trump da matsawa shugaban Ukraine lamba ya gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a wata hirarsu ta wayar tarho. Haka kuma ana zargin sa da rike tallafin soji na kasar ta Ukraine, har sai Zelensky ya fito karara ya bayyana cewa yana binciken Biden da ɗansa Hunter. Jami'ai sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ƙaƙƙarfar girgizar ƙasa da ta shafi gabashin Turkiya ya ƙaru zuwa 29 a jiya Asabar, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da ke makale a cikin baraguzan gine-gine da suka rushe. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, ministan harkokin cikin gida Sule Soilu ya faɗa safiyar jiya cewa mutane 18 ne suka rasa ransu a gundumar Yalazeg inda aka yi babbar girgizar kasar ta ranar Juma'a, da kuma wasu hudu a makwabciyar gundumar Malatya. Daga bisani kuma hukumar kula da bala'o'in kasar ta ƙara bayyana wasu ƙarin mutane 7 da suka mutu, wasu 1,243 kuma sun sami raunuka, inda 33 daga cikinsu suke kwance a sashen kula na musamman na asibitoci. To amma ba a cikin mummunan yanayi ba, a cewar ministan lafiya Fahrettin Koca. Cibiyoyin kula da girgizar kasa da dama sun bayyana karfin girgizar da ta auku da misalin karfe 8:55 na dare, da cewa ta kai karfin ma'auni 6.5 zuwa 6.8. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Iran ba ta fidda rai ga sulhuntawa da Amurka ba, duk kuwa da harin jirgin sama maras matuki da Amurka din ta kai da ya halaka babban kwamandan sojin Iran, a cewar ministan harkokin kasar a wata zantawa da manema labarai da aka wallafa a yau Lahadi. Muhammad Jawad Zarif ya fadawa mujallar Der Spiegel ta kasar Jamus cewa ba taɓa ɗebe tsammanin mutane za su sauya ra'ayi su kuma tunkari abin da ke gaba ba a wata hira da aka dauka a Tehran a jiya Asabar. Ana ci gaba da samun tankiya tsakanin Washington da Tehran tun daga shekara ta 2018 sa'ad da shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga shirin nuclear Iran, tuni kuma da Amurka ta kakaba manyan takunkumai da suka gurgunta tattalin arzikin Iran. To sai dai Zarif ya ce Iran na bukatar tattaunawar sulhun, to amma fa ya ji da bukatar da kasar sa ta yi a can baya na cewa har sai Amurka ta cire takunkumanta ga kasar. Kusan watanni bakwai bayan da India ta datse layin sadarwa a yankin Kashmir na kasar, amma yar da wani sashi na ayyukan sadarwar internet a jiya Asabar, to amma har yanzu mutanen yankin kusan miliyan bakwai ba su da kafafen sada zumunta na internet. Yankurin ya zo ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta baiwa gwamnati umarnin sake duba haramcin da ta yi na ta yanke hukuncin cewa yanke bangaren baki daya saba doka.
Madalla yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirinmu na gaba.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na dandalin yan jarida daga sashen Hausa na muryar Amurka. A duba mahimman batutuwa ne da suka shafi duniyar yan jarida, musamman al'amuran da suka jibanci yancinsu na walwala a fannin gudanar da ayyukansu da kuma yanayi da suke gudanar da ayyukan. Sunana Zahra Aminu Fage. To a tashin farko shirin namu na dandalin yan jarida na wannan mako zai nazari ne kan irin kalubalen da yan jarida ke fuskanta yayin da suke tattara bayanai a kokarin su na hada rahotanni, musamman ma a kasashenmu masu tasowa na nahiyar Afirka, da kuma yanayin walwalar da suke samu idan suna aiki. Ba dai bakon abu bane a sassan duniya a ga ana tatabirza da manema labarai yayin da suke kokarin gudanar da ayyukansu. Yan jarida kan rasa rayukansu ko a ji masu rauni ko hukumomi su kama su a garkame a gidan kurkuku a kokarin da suke yi na gudanar da ayyukansu. Kididdigar da kungiyar yan jarida ta kasa da kasa ta Journalists Without Borders ta fitar a shekarar 2019 ta nuna cewa kasar Norway ce ta farko a jerin kasashe 180 da yan jarida suka fi samun yancin walwala ba tare da tsangwama ba. Najeriya ce kasa ta 120, Niger ta 66, Kamaru na matsayi na 131, Kana Ghana na matsayi na 27. To amma a shirin namu na yau za mu karkata hankalinmu ne kan irin fadi tashin da yan jarida kan yi domin tattara bayanan da za su hada sahihin rahoto, wanda shi ma wani bangare ne da ya zama ma'aunin walwalar da suke samu. Ibrahim Bababa editan labarai ne a Albarka Radio da ke jihar Bauchin, Najeriya.
Idan na dauki ga misali bangaren ma'aikatan yada labarai ko kuma waɗanda suke wa gwamnati aiki, akwai wani abin da suke samun kansu a cikin matsi, shine a tirsa saka walau ko da baka so kai abin da walau gwamnati take so ko kuma wani a gwamnati yake da muradin wato fada ko kuma ya sanarwa al'umma, ko da ku abin nan ba ka'ida bane. Kuma kai dan jarida irin wannan yanayi ko da ka san ba daidai bane, ba ka da wani ƙarfin iko da zaka ce abin nan ba zai yi ba, to kin ga wannan ba karamin kalubale bane.
A cewar sa bangaren kafafen yada labarai masu zaman kansu shi ma na da nashi kasan.
Ga misali idan na dauki bangare na masu zaman kansu kuwa, zaki samu idan kana aiki ma kafafen yada labarai masu zaman kansu ne, watakila su kuma suna son a kullun a samu a rika amfani da kai domin cimma wani kuduri. Bi ma'ana walau a gwamnati ba ta yi mu wani bangare abin da yake so, sai kiga an je an bude kafafen yada labarai domin a dinga wato binciko abubuwan da gwamnati ba ta son a faɗa. Ko da wannan kuma ba wai a'a zai fi bane, amma saboda muradin wani ne a gefe bukatarsa shine ya kunce ma gwamnati ko kuma waɗanda suke gwamnati zani a kasuwa.
To daga cikin jerin ire-iren kalubalen da 'yan jarida ke fuskanta, wanda wasu da dama ke kallonsa a matsayin tauye 'yancin walwala, akwai batun kin fitar da bayanai ga manema labarai a lokacin da suke bukata. Sule Maje wani dan jarida ne mai zaman kansa a Jamhuriyar Niger.
A duk lokacin da aka ce an kawo wani hari ga wani sansanin sojojin kasar Niger, kafofin watsa labarai na ƙetare sun samu wannan labari muna nan gida ba mu da shi. Saboda gwamnati ba ta iya bada shi kai tsaye, kuma dan jarida in kai sai a ce kai a zarbabi baka son kasa. Wannan babban matsala ce, shi yasa ake samun duk lokacin da aka ce an yi kawo wani hari, kaga sakamakon harin yana bambanta daga majiyar labarai zuwa majiyar labarai, da sabanin abin da muke gani a kasashen waje.
To sai dai ministan sadarwa a Jamhuriyar ta Niger, Salisu Muhammad Habi, yace gwamnati na iya bakin kokarinta wajen baiwa 'yan jarida haɗin kai, duk da cewa ba kowane irin labari gwamnati ke bayarwa ba.
Ka zo ka tambayi ra'ayi bisa ga abu da wani na shi abu ka zaga gane sai baka labari, amma in baka zo ka tambaya ba, ba za mu zo mu faɗe shi ba. Akwai lokaci zuwa lokaci da mun kaga labari yana da muhimmanci, mu da kanmu na zamu zuwa ga television da sauransu mu zo mu ba da bayani. Ai ba shekaran da an ga ce ana kashe mutanen ga, ai kaga ko da aka mu awa guda ko awa biyu sai a hiddo soji zaka shawara shawara bayani raskurin da an ka samu bisa ga abubuwan da an ka na hatsari wannan na 'yan ta'adda. To kenan ba wani matsala kenan, amma kamar a faɗe shi sai ga ta ƙarya, wani mutum ka za su mutu, wani mutum ka za su mutu. To ina ganin jarida na Niger gaskiya in kaga wani abu su hade shi ba su gaskiya, to ba su suka tambaya ba, amma ka san ba duka labari aka wallafa ba. Saboda wanda kowa al'umma masu mutane masu imani masu albarka a Niger ka sauraren mu, to akwai mutanen arkutare su ma suna sauraren mu. To in ka bada ra'ayi wanda an na gaskiya ko ka bada irin abun da ya kamata ka yi, to kaga lugubtin shi ma makiyinka iya ji a banna da shi.
To a cewar Ibrahim, a Najeriya ma batun neman bayanai wani abu ne da ke yawan tauye ayyukan manema labarai.
Gaskiya a irin wannan lokaci kan sai dai idan neman bayanin ya danganci ko zaka ko haska gwamnati ko kuma zaka kaman promoting gwamnati, kenan zaka kambama gwamnati. In dai wannan ne zaka samu, amma in wasu bayanai na sirri da ya kamata a ce al'umma sun amfana da su, wannan idan kanka da kaho in kafi kowa iya bayani, wallahi ba za ka samu ba. Sai dai ka yi hakuri ko kuma ka bi wata hanya ta bayan gida wanda kuma ya saba ma ka'idar aiki, ka nemi labarin da ba tare da izini na hukumomi ba. Amma a zahirin gaskiya 'yan jarida suna fuskantar matsalar rashin samun goyon baya da haɗin kai na jami'an gwamnati.
To a Najeriya, yayin da ake kan waɗannan ƙorafe-ƙorafe na rashin samun bayanai daga jami'an gwamnati, hukumomin kasar suna bullo da batun samar da wata doka da za ta hukunta duk wanda aka samu da aikata laifin ɓatanci ko yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta. Batu da ƙungiyar 'yan jaridar ƙasa ta NUJ ta ce yunƙuri ne na tauye 'yancin faɗin albarkacin baki. A watan Nuwamban da ya gabata, ƙungiyar ta NUJ ta yi tattaki har zuwa ofishin ministan yaɗa labarai Lai Muhammad, inda ta bayyana mai cewa ba ta goyon bayan wannan yunkuri. To sai dai ministan yaɗa labaran ya ce an yi wa batun mummunar fahimta.
The NUJ in using the statement actually put the cat.
Yace kungiyar 'yan jarida ta NUJ ta yi riga malam masallaci da ta yi watsi da shirin tsaftace kafafen sada zumunta ba tare da ta yi nazari kan inda aka nufa ba.
Without even trying to understand what it entails.
A cewar Lai Muhammad, 'yan jarida za su fi amfana da wannan doka idan aka samar da ita.
The major beneficiary of injecting.
A ce waɗanda za su fi cin gajiyar wannan doka idan aka tsaftace fagen kafafen sada zumunta su ne ƙwararrun 'yan jarida. Ba ku muke so mu sawa doka ba, dokar ta ɓata gari ce.
To a lokacin haɗa wannan rahoto, ƙudurin doka na gaban wani kwamiti a Majalisar Dattawan Najeriya, yayin da jama'ar ƙasar da dama ke ci gaba da sukar matakin. To a nahiyar Afirka, ba bakon abu bane a gwamnatoci suna rufe kafofin yaɗa labarai, musamman a lokutan zaɓe ko kuma idan ana fuskantar wata tarzoma. A farkon shekarar da ta gabata, Sudan da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Gabon da Zimbabwe sun fuskanci irin wannan matsala ta rufe kafar intanet. A cewar wata kungiyar da ke kididdiga da ake kira Access Now, a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2018, an fuskanci matsalar rufe kafar intanet sau 371 a sassan duniya, inda sama da rabin wannan adadi ya auku a shekarar da ta gabata. Hukumomi dai kan kafa hujja da cewa suna daukan ire-iren waɗannan matakan ne domin tabbatar da tsaron jama'a, tsaron ƙasa da kuma katse yaduwar jita-jita. Irin wannan mataki kan yi tasiri kan ayyukan 'yan jarida, wuraren sana'a, ayyukan bada agaji da na masu kare haƙƙin bil'adama, ya kuma hana masu zanga-zanga su bayyana matsayarsu, a cewar kungiyar ta Access Now. Sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin, Yusuf Abdullahi da Julie Lagos Gresham da ta haɗa sautin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga silamin barma da shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Barma. Na kasassu a yankin arewa maso gabasin Najeriya na ci gaba da daukan horo domin gano muhimman dokokin da ke kunshe cikin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya, wacce ta wajabtawa gwamnatoci da al'ummomin kasashe baiwa waɗannan bayan Allah kulawar da ta dace. A ɗaya bangare, wannan yunkuri na hangen faɗakar da masu bukata ta musamman irin matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka a ƙarƙashin dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a bara, da nufin kare su daga dukkan wata tsangwama ko kyama mai nasaba da tawayar da Allah ya jarabce su da ita, kamar yadda za a ji a tantaunawar da Ibrahim Abdulaziz ya yi da wasu nakasassun jihar Adamawa.
To a farko dai, sunana Patient Briston, woman leader na Joint National Association of Persons Living with Disability, kenan haɗaɗɗen kungiya na nakasassu na Adamawa State. Shine sunan wannan kungiyar nan. Tsakanin mu akwai da yawa wanda basu san right din su ba a ƙasa. Suna nan ne suna rayuwa kawai, wani ma wanda ba nakasasshe ba yana iya cuci su, basu san ina ne za su kai karan me su, ko kuma basu san me za su yi domin su kalla sun kwace yancin su a hannun wanda ya gaya musu maganan nan ba. Shine yanzu mun zo a wayar mana da kai, mu nakasassu leaders din nakasassu, a wayar mana da kai yanayin yadda za mu yi rayuwa, yanayin yadda kar mu bar wanda ba nakasassu su samu opportunity da za su ji mana ba ta wasu hanyoyi daban, kamar faɗa ta wurin maganganu, kamar ta wurin ayyuka, ta wurin a gidaje, environment kenan, communities, inda ba za iya a ce an kimu, ko kuma a ce wayannan suna rayuwa ba su san right din su ba. A tsakanin mu dai da yawa ba su san right din su ne. Yanzu mun zo haka ana mana awar, kuma gaskiya program din yayi, don ni ma da dama ban san wayansu abubuwa pertaining person living with disability ba, nazo na same su ne a hanya, amma da wannan program da yanzu nazo nayi achieving abubuwa da dama wanda mai lafiya ba zai iya gaya mini magana bar shi, don yana gani ni ban ni da right da zan iya masa wani abu, don shi yana da lafiya. Kuma an gaya mana yadda za mu yi rayuwa a cikin community mu da mutane masu lafiya, kuma har yanzu ba wai inda za mu yi rayuwa da mutane a cikin communities din mu, mun samu great opportunity to be here because mun zo wannan workshop din mun samu abubuwa da dama wanda muke nema. Yanzu dai mutum dai mai lafiya ya taba ni, an gaya min right ina, an gaya mu inda zan kai, an gaya mu a lokacin da zan kai, an gaya mu abun da zan kai kara domin a kwaso min wannan yanci dina.
Akwai irin matakan da gwamnatoci kan ce suna yi domin ganin kan cewa sun kafa dokoki da ya shafi nakasassu, kamar a nan jihar Adamawa, jihar da kike, shin gwamnati ta dauki wannan mataki ko kuma bata dauka ba?
Yanzu dai gwamnati sai dai mu musu addu'a. Abun da yasa na faɗi haka, gwamnatin Adamawa yanzu ne muka samu gwamna wanda yake tafiya da nakasassu ko da suke bamu ganshi a kasa ba tukunna, amma muna addu'a kuma mun ba da gaskiya wannan gwamnatin zai tafiya da mu. Domin abin da yasa na faɗi haka, wannan gwamnatin da kake gani ba wani babba wanda zamu kai masa kukan mu a nakasassu a matsayin nakasassu da bai ji mu ba. Duk wani babba idan mun je mun yi nokin masa kofa, yana bude mana yanzu damuwoyin mu, ya kuma ba mu shawara yadda zamu yi, ya kuma gaya mana abun da zamu yi. To kaga kuma wannan gwamnati sabon gwamnati ne, ba yadda zamu yi yanzu dai. Addu'a mu shine Allah ya nuna musu hanyar da za su bi, kuma muna kira da su dinga tuna da nakasassu duk abubuwan da suke yi, su dinga tuna da nakasassu duk abun da mai lafiya zai iya yi, nakasasse zai iya yi. Idan digiri kana da shi, muna da masu digiri. Idan masters kake da shi, muna da masu masters. Idan diploma kana da shi, muna da masu diploma. So kar a kalle mu haka muna kara zube ne, a'a ba ma kara zube, muna da takaddun mu a hannu, kuma mun yi karatu, muna da dan ilimin mu. Ba wai a ce wai wannan kungiyar nakasassu a'a an dauke su an ba su wannan gurin naku ne nakasassu ku ci gaba da rayuwa a wannan gurin ba, a'a muna son abunda mu muke so a mana a taimaka ma rayuwar mu shine idan asibiti ne ai make sure akwai nakasassu a wurin, domin akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassu a wurin. Idan court ne akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassu a wurin. Idan kuma aikin gwamnati ne kaman wasu abubuwa wasu department a gwamnati, akwai yawancin nakasassun da sune sun yi karatu su ma za a iya a sa su a wurin. Amma yanzu aka dauke mu aka je aka tara mu a gudaya aka aje mu, kaga ba za mu ji dadi ra sai mu ga kaman an kimu ne shi yasa aka tara mu aka aje mu, bare a ce an ba mu wannan aikin mu dinga yi, a'a mu mun fi so a wasamu a cikin mutane. Ka gane, in aka wasamu a cikin mutane mu ma za mu ji dadi. Ni ba ina son wannan gwamnati, dan Allah ta gwada mu mana ta gani, ta gwada mu ko ta ina ta ga ikon Allah.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za a ji ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakin shirin da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da dukkan abokan aiki na sashen Hausa. Ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku, muni lafiya.
A gaida Malam Sule, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum biyoyi Hausa, sunana Buhari ya haifu jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau na leƙo wannan filin ne domin na jajanta a ɗaukacin al'ummar jihar Kano bisa ga wannan zazzaɓi na cutar lassa. Ina addu'a Allah ya kiyashe mu gode da tashi lafiya.
Assalamu alaikum sani Hausa na murar Amurka, sunana magaji suka fallai da garki lokal gami jiga ce. Yau zan bayyana farin ciki na da kungiyoyin ta'addancin nan guda biyu na Boko Haram da suke kaiwa junan su hari. Wannan abun farin ciki ne a mu talakawan Najeriya, kiristan mu da musulmi. Addu'an mu ba ta faɗa haka, kuma abinda muke addu'a Allah sa mamanar mutanen su kai
Assalamu alaikum sashi a matsayin murar Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika suya daga jihar Najeriya mazaunin Ilori. Ra'ayina ina son in ji da nuna mamata da ganin ciki akan abin da uwar Bandija ya yi na jihar Kano. Na kira yan adawa su yi hankuri wanda an kawo lahi da wanda ba a lahi ba, da wanda ke son mutu da wanda ba ya son su su da jihar Kano gaba ɗaya saboda su ce wannan kira da iya daidai.
Assalamu alaikum murai Amurka, mai magana abun didi Gunza Bungalo Kulzamman jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta yi kokari akan wasu muhimman abubuwa a ƙasar nan. An yi shekara huɗu da suka wuce gwamnatin APC babu wani abu da talaka ya amfana. Da wasu shekara huɗu muna cikin su, ana tafiya shekara ta farko sai dai maki da fatura da talauci da yamma mai talakawan Najeriya. Ne idan mun kalli mutanen da a kusa da boda ya san wajen duk da mai jeto arzikin ƙasar ku ba a kai muku, suna cikin wahala musamman nan kan ba ya kwabi. Idan aka kula muna ɗaya daga cikin yankunan da ke noman rani, yau ga noman rani ne ya gagara ga talaka. Talaka sai ya gyara gona, an gyara amma ba a iya saboda babu mai. Saboda haka muna kira ga gwamnatin da Muhammadu Buhari, 'yan majalisarsa, sarakuna, manyan ƙasa masu faɗa aji yi magana akan abin da ya shafi talakar Najeriya. Gaskiya akwai ci baya, talakar na cikin mace da wata babu magani, babu. Kaga a wannan shirin ne cewa gwamnatin jihar Muhammadu Buhari akwai kurakurai an ce gwamnatin don talaka ake yi, sai ni na talaka ya amfana. Yau in ka je fannin ayyuka dan talaka bai samu aiki, duk iya 30 da yi sai dai sai masu kuɗi, duk wani aiki da aka ji cewa customs na immigration na wani duk kowace irin ma'aikata da za ta ce dan wani director na ko dan wani permanent secretary ko dan wani commissioner ko dan wani senator haka dai da sunan.
Assalamu alaikum jirare da umurar Amurka, sunana Gamba Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa garin Fatasku. Na so da miƙe saƙona na ban gajiya da godiya ga ilahirin sarakunanmu da sauran sarakuna da suka kawo mana ziyara garin Fatasku na jaje da ta'aziyya a mai martaba mai Fatasku. Wannan abu da ya faru da shi Allah Ubangiji ya kiyaye, sannan mun gode wa al'umma irin karama da taro da aka yi akan wannan jana'iza. Allah ya saka wa kowa da alheri, Allah Ubangiji ya kiyaye sarakuna, Allah ya kiyaye gaba, Allah Ubangiji ya tsare muna ku duk inda kuke.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Masu sauraron mu a dandalin sadarwar internet kuma za su iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salma Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.